أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna godiya ga Allah madauki da ya sake hada mu a wannan marice na Asabar 13 ga watan Ramadan a shekara ta 1440 na hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam, wanda kuma shine 18 ko na yawa 18 ga watan 5 a shekara ta 2019 a lissafin miladiyya. Kamar da muka ji mallam ya karanta ayata 195 a suratu Ali Imran, duk da dai mun karanta kuma mun bi ma'anarta a dunkule, har mun karanta ma abinda mallam Sa'adi ya ambata. Na ce mana ne insha Allah za mu dan bi daga wasu fa'idoji na wannan aya kafin mu je aya ta gaba. Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗi kamar da muka karanta, fastajaba lahum rabbuhum anni la ubi'u amala amilin minkum min dhakarin aw untha ba'dukum min ba'din falladhina hajaru wa ukhriju min diyarihim wa udhu fi sabili wa qatalu wa qutilu la ukaffiranna anhum sayyi'atihim wa la udkhilannahum jannatin tajri min tahtiha al-anharu thawaban min 'indillah wallahu 'indahu husnul thawab. A wannan aya akwai abubuwa na darussa manya. Daga ciki akwai falalar Allah subhanahu wa ta'ala kasancewar masu addu'a suna roƙonsa kuma yana amsawa. kasancewar in an roƙa yana amsawa to wannan haƙiƙa fa lallace ba ƙarama ba akwai kwantar da hankali akwai sa nutsuwa da dukkan mutumin da yake in ya shiga wani hali yana koma zuwa ga Allah shi yasa a rayuwar mutum yayi kokari matuƙa ya riƙa mai da lamuransa zuwa ga Allah ba a san mutum hankalinsa ya tashi tashin hankalin da zai fitar da shi daga nutsuwa kuma ya tsammanin in ya samu kansa a wani mummunan hali ya ɗauka shi ne ƙarshen lamari cewa Allah ba zai juya masa zuwa ga alheri ba wannan akwai mummunan zato ga Allah kullum ka sa ran cewa Allah ɗin nan fa yana nan rayayye ne baya mutuwa babu na ƙasa tare da shi kuma babu wani abu da ya fi ƙarfinsa babu wata dukiya da ba ta da shi da ba shi da ita duk dukiyar da ka gani ta sace yar kadan ce ma ya baiwa dan adam don haka dan ka shiga wani hali na rashi kada wannan ya sa ka rika mummunan zato ga Allah ko ka rika zaton al'umma ba sa san ka ko ka rika jin haushin su ka'idar daya ce ka nema a wurin Allah ka dogara ga Allah din sannan kuma cikin abin da ya shafi sabubba na duniya duk sababin da ake bi na a samu abu to karka ce dogaro da Allah yana nufin karka bi sababi a bi sababi a nema amma shi sababin zuciyar ce ba a dorawa akan sababi amma ana dora ta ga Allah subhanahu wa ta'ala ashe Allah yana nan kuma ya san da kowa irin yadda ya san da dukkan halittarsa kamar da muka ambata a yan kwanakin nan duk wani abu da Allah ya halicce shi to Allah yana sane da shi kuma da mai iya zuwa ya nema ta hanyar noma da mai iya zuwa ya nema ta hanyar tono a ƙasa da mai iya zuwa ya nema ta hanyar aikace-aikace aikin ƙarfi ko aikin zama da wanda ma ba shi da wata hanyar neman sai dai ya zauna to duk inda yake Allah na ba shi abincinsa amma tunda an sa mana mu ƴan adam sunnar ita ce sai mun nema to ka nema din ta hanya ta halal kuma ka dogara ga Allah Allah ba zai barka ya tozartar da kai ba don haka dai darasin farko shine Allah ana kiransa yana amsawa kada ka taba tsammanin Allah baya jinka ko in ka roƙa ba zai baka ba in kai haka baka kyautawa kanka ba kuma ka yi mummunan zato ga Allah abu na biyu cewa Allah mai ji ne kunga sakamakon abinda aka yi na addu'a ne jin da ya yi shi ne fastajaba sai ya amsa ashe Allah subhanahu wa ta'ala yana ji babu abinda yake kubce masa daga almasmu'at duk abinda ake ɗabi'arsa ita ce a ji shi in dai ana jinsa to Allah subhanahu wa ta'ala yana ji abu na uku malamai suna cewa daga cikin sabubban karɓar addu'a na ci da maimaita ta maimaita addu'a da yawan naci akan roƙon abin da kake so yana cikin sababin da ke sa a biya maka bukata Allah yana san naci kun ga Allah yana da bambanci dama da halittarsa wannan kullum muka zo irin wannan mukan wannan zancen cewa dan adam shine wanda in ka nemi masa naci sai ya hanci ni sai ya fushi sai ya kore ka ko ya juye baya ko in an ce ka zo ya ce a ce baya da saboda baya so ya rabu da abin hannunsa to shi kuma Allah subhanahu wa ta'ala in baka nacin ka nuna ma baka damu ba za ka yi addu'a ba to a lokacin yake sanya ka cikin waɗanda ba mutanen kirki ba kana son ka zama mutumin kirki a gun Allah to shine ka nace ka nace ka nace irin nacin da ɗan adam zai ji haushinka to ka koma kai wa Allah shi kuma a lokacin za ka zama ɗan gata Allah zai kula ka amma an kai wa Allah girman kai ka riƙa jin cewa ko ba shi za ka yi to a lokacin zai Allah zai watsi da kai don haka ka dage ka riƙa maimaita addu'a shi yasa za ku ga a sunnar addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakan nana ta sau uku a abubuwa da yawa za ka ji a ce a karanta kaza uku ko ira'ar wani abu a ce ka yi sau uku ba kafa goma sha ɗaya da kafa ɗari ya ladihu ɗari ya ladihu kaza da kaza irin waɗannan irin dai wannan karanta abu kaza sau kaza ɗin yana da asali ta ɓangaren maimaita addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma galibi na sau uku uku ya kai eh ba irin wannan adadi 100 ko 11 ko kaza da kaza ba wannan daga cikin al'adar Bahaushe ne wajen yin addu'a musamman a cikin taro ya dauke ta a san mato daga ina aka samu wannan in kun lura addu'o'in da aka karanta a baya in kun koma za ku ga akwai nanata rabbana 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 a ciki wannan kiran Allah yana son sa domin alama ce ta cewa bawa yana sane da cewa yana da ubangiji zunubi idan mutum yayi kuma yayi da yawa ran da ya juya ya tuna yana da ubangiji ya roki Allah madauki ya gafarta masa jin cewa ka yarda da shi shine ubangijin ka dinnan saboda wannan fa kawai sai gafarta maka don haka shi yasa yake da muhimmanci in kana addu'a ka rika yawaita risina da kiran Allah din yawa yana jinka yafi kowa kusa da kai yafi kowa jinka to amma duk da haka alamar ka risina ka kaskanta ka nuna kai ba kowa bane to ita Allah yake so shi kuma wannan jijjigawar damuwar to tana nuna ka kaskanta don haka a yawaita nashi a yawaita maimaita addu'a Allah zai amsa daga cikin darussan wannan gefen har yanzu cewa addu'a da sunan rububiyya tafi kusa da a karbe ta fiye da addu'a da wani sunan da ba na rububiyya ba wato kai nana ta rabbu rabbu kasancewar rububiyya ta kunshi ciyarwarka domin daga nan take ta kunshi arzikinka kowanne iri ta kunshi zaman lafiyarka ta kunshi zamantakewarka ta kunshi hankalinka ya zauna daidai ta kunshi abin da shafi mu'amalarka da kowa yadda wani zai kyautata ma yadda wani zai munana ma tsoron wani ya munana maka fatan wani ya kyautata maka duk yana cikin rububiyar Allah subhanahu wataala to idan ka samu dama aka karbe ka aka karbe ka aka karbi addu'arka a kofar rububiyya to kai dan gata ne dan haka a yawaita roƙon Allah da rububiyya da rabbu rabbu shi yasa kaga addu'o'in annabawa musamman a qur'ani galibin addu'o'in da suke cikin alqur'ani da rabbana suke ko rabbana duk annabawa haka suke ko da suna da damar za su ce ya Allah ya fattahu ya azizu ya qahhar da sauransu to sun fi yawan yin rabbana kuma su wadatu da haka sai su siffanta shi kuma da wasu siffofi din don haka addu'a a hada ta da rububiyya aqrabu ila al-ijabati min ad-du'a bi ghairihi ko bi ghairiha abu na biyar inayatu llahi bi ha'ula'i al-abrar mun fahimci yadda Allah madauki ya damu da kuma yadda yake kulawa da waɗannan al-abrar din mutanen kirki ashe in kana son a kula da kai ka zama cikin mutanen kirki kana son Allah ya damu da lamarinka ya tallafa magarinka nono kamar da ake cewa duk abin da ya tasan maka kaga Allah ya kula ka to kai ma ka damu da lamarinsa ka damu da addininsa ka damu da umarninsa in ya ce ayi ya zama kana cikin mutanen sa hun gaba wajen yi ka damu da abin da ya hana in ya ce kada ayi ka zama kana cikin sa hun gaba wajen nisantar wannan abin da Allah baya so a aikata kana tare da shi a haka to shi ma zai kula ka kuma za ka yi mamakin irin yadda za ka riƙa ganin alheri a rayuwarka ya'yan uwa wallahi alaƙar mutum da Allah ita take wato saita yadda zai riƙa ganin rayuwarsa a duniyan nan duk mutumin da ya yarda da Allah ya nutsu da Allah ya amince ya yarda har tsakin zuciyarsa cewa Allah nan yana nan ya san da shi bai manta shi ba yana kula shi ana roƙonsa yana amsawa arzikinsa da yawa baya zalunci ba shi da rowa yana fushi in ba a roƙa ba to duk mutumin da yake mu'amala da Allah a irin wannan siffar to za ku ga wato Allah yana damuwa da lamarinsa amma in kana hulɗa da Allah kana kokonto kana ganin ma kamar babu shi kana ganin babban abin da ya fi damuwa a gare ka shine ka samu wani malami wanda komai naka gunsa za ka je ka faɗa shine zai ce maka yau akwai sa'a ka fita yau babu sa'a kar ka fita to Allah nesa da kai zai in kana da irin wannan saboda baka yarda da shi ba baka amince yana kusa da kai ta yadda zaka roƙe shi ya amsa ba shi yasa babban alamar kana da imani wallahi duk lamarinsa ka tattaro shi kame da shi zuwa ga Allah ba ana nufin karkai komai ba yanzu irin wannan zaka ji ana cewa ba sa ma yin komai har magani ba sa yi me yasa tsabar amincewa su da Allah ne da dogaro ga Allah yasa suna da damar su yi magani, ba su ce magani haramun ba, amma ba sa yin maganin saboda tsabar amincewarsu cewa Allah zai musu magani, kuma sai Allah din ya musu. Ai, kun san hadisin mutum 70,000 ko da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata waɗanda za su shiga aljanna ba tare da hisabi ba, ba tare da azaba ba. Manzo Allah sanin da yazo bayanin su, suwa yake? Alladhina la yastarqun, sune waɗanda ba sa neman ai musu ruqya, ba sa zuwa gun wani, duk salahinsa, duk zaman, duk wato al'abin nan nagartarsa da cewa shi mutumin kirki ne, malami ne, waliyin Allah, duk matsayinsa a gun Allah, ba sa zuwa gunsa su ce muna da wata cuta, muna da wata matsala ta rashin lafiya, ai mana ruqya, ai mana karatu ko mu warke. Ba saboda wannan abun bai halatta ba, a'a, saboda tsabar imaninsu da Allah cewa ko ba su yi wannan ba Allah zai musu magani, to sun yarda Allah zai tafi da abu, shi yasa kuma sai kaga Allah ya dauke musu abu. An bayyana wannan ni abin da nake so in faɗa a darasin, kun fahimce shi, shine ƙarfin yardarka da Allah, ƙarfin amincewarka da shi, shine zai determine yadda zaka ga rayuwarka tana tafiya. Wallahi in kana kokonton Allah, to zaka ga cewa Allah ba ruwansa da kai. A irin haka ake samun harkar ilhadi, harkar yin masu cewa ai ba Allah, zancen cewa ma akwai Allah ko addini, duk hanya ce kawai ta wahal da mutane, ta hatsai kudin mutane da sauransu da sauransu, Allah din ma ƙarya ne, annabin ma zuwa ya danye ruɗu mutane, haka zaka ji suna faɗi. Duk masu wannan dama can asali ba su da alaƙa mai kyau da Allah, ba su shiga wani yanayi da dama sun yi imani da shi imani mai kyau ba, ala harfin suke bauta masa, akan gefe a rarrade haka suke bin addini, ba su da nutsuwa da gamsuwa da cewa Allah nan da gaske yana nan, Allah nan yana jinsu, Allah nan yana amsa buƙatunsu, Allah nan ya san me suke ciki, Allah yadda yake kula da kowa haka yake kula da su, ba su da wannan yaqini. Ko kuma sun yarda da abun, suna ji malamai na faɗa, amma zuciyarsu bata karɓa yadda ya kamata ba, to sai kaga Allah yana barin su, kuma nan da nan sai ga mutum ya fita ma ya bar addini. Kiran dai da nake nufi a nan, don Allah ‘yan uwa, ku kyautata alaƙa da Allah, ko in ce dukkanmu mu kyautata alaƙarmu da Allah, mu koma zuwa ga Allah, kuma mu zama bayinsa na haƙiƙa, za ku ga Allah ya kula mu. In ka ga Allah ya yi watsi da kai, ko istidraji yake maka, ko kuma kai ɗin ba ka yarda da shi ba. Haka ina ba ku shawara jama'a, da masu kuɗi, da masu mulki, da masu sarauta, wallahi duk mutumin da yake son ya zauna lafiya, mulkinsa ya tsaya, iya gwargwadon dai abin da zai tsaya, don dama ba mai tabbata, yawa a hankalce dai iya gwargwadon yadda Allah ya rubuta masa ya tsaya, to wallahi ya fita daga harkar bin malamai, bin ai masa aiki, bin kaza da kaza ɗin nan, ya yadda da Allah ya fi kowa ƙarfi, ya yadda da Allah shine malikal mulki, qulillahumma malikal mulki. Wallahi in ka yadda da wannan, baka buƙatar ko saukar Qur'ani ka je ka biya wani ya maka, ka koma zuwa gare shi, ka yadda nasa ne, amma fa za ka yi haƙuri da jarabawa, domin wata ran zai baka, wata ran ya hana. Mu matsalar mutane so suke kullun suka nema su samu, lamarin Allah kuma ba haka yake ba. Annabawa suna nema su rasa, babu wanda ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kwaɗayin mutanensa su shiryu, amma a idansa yana gani wasu sun ɓata, kuma ba yadda zai, kuma ran kiyama haka zai tsaya gaban sirati yana Allahumma sallim sallim, amma duk da haka me yake faruwa? Wasu suna faɗawa. Don haka kamar yadda Allah madauki ya gaya mana, harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim, haka sifar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam take. Amma duk da haka Allah madauki yana jarraba su da abubuwa, a kore shi daga garin su, ya nema a hana shi, a ci mutuncinsa, a zage shi, har zuwa yau akwai masu zagin sa, ko babu? Amma wannan bai rasa masa wani abu ba, amma alaƙarsa da Allah ita ce babban abu. Da ka kai ma ka zama mai alaƙa mai kyau da Allah, ka dogara da Allah, ka roƙe shi da bakinka, kai zuciyarka ta faɗi abin da take so, zaka ga Allah ya maka magani da sarautarka, da mulkinka na siyasa, da kuɗinka, da kasuwancinka, da aikinka na gwamnati, kujerarka, duka sai Allah ya maka maintaining ɗinsu. Amma in ka raba ƙafa, ka yadda Allah yana nan, ka tafi gun malami ya ce ai kaza, ina faɗar malamin ne saboda haka ake cewa, saboda masu irin wannan kulumbota ni ban yadda da cewa malamai bane duk wanda zai hana ka alaka da Allah mai kyau yayi maka irin waɗannan surkullan da tsafa-tsafa ba malami bane kullum muna nana ta wannan to idan mutun ya raba kafa ya yadda da Allah kuma yana rarrabawa zuwa irin waɗancan wallahi Allah zai watsi da shi in ko Allah ya watsi da shi to babu wani wanda zai iya dawo da shi kan hanya wani zai ce to ai suna tsafi tsafin yanayi to tsafi dama hanyarsa daban mutum yana shiga harkar tsafi dama Allah zai dora shi akan hanyar ya tajaraba shi ya ci masa istidraji domin a matsayin kafiri yake kuma yanzu in har ya koma tsafe-tsafe da bautar aljanu to ba musulmi bane shi Allah don haka Allah sai fita daga harkarsa Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare Allah dawo da musulmi kan hanya ya zama su yarda da ubangijinsu subhanahu wa ta'ala kuma su mai da lamarinsu zuwa gare shi rikin darussan wannan aya abu na shida kenan cewa Allah subhanahu wa ta'ala yana bada ladansa a cike baya rage komai in anni la udhi'u amala 'amilin minkum daga nan aka dauki wannan in har kai abu to Allah ba zai rage maka ba faman ya'mal mithqala dharratin khairan minhu yara ay yajidu thawaba wa yara ajrahu alladhi nuna masa sakamakon da ladan kuma ya ganshi babu dama Allah ba zai zalunce shi ba abu na gaba istiwa'u dhakari wal untha fil jaza'i wa ijabati ad-da'awati da namiji da mace matsayinsu daya ta bangaren su yi addu'a Allah ya karba ba a cewa addu'ar mace sai ta hanyar miji ba a cewa addu'ar miji sai ta hanyar mace a kowa bawa ne na Allah akwai waliyan Allah maza akwai waliyan Allah mata mutanen kirki al-abrar daga cikin maza akwai al-abrar mutanen kirki daga cikin mata haka kowa gurgudun alaƙarsa da Allah gurgudun yadda Allah subhanahu wa ta'ala zai ba shi matsayi a wannan addini akwai falalar hijira da jihadi a cikin abin da muka ji to Allah mu duka ya jeranta waɗannan abubuwa mutumin da ya hijira aka fidda shi daga gidansu ko ta hanyar fitarwa ta haƙiƙa a ciro kayansa ana watsarwa a titi ko a ƙone gidan shi kuma a ɗauke shi a sa a mota a fita da shi boda a kore shi ko kuma tsananin ƙuntatawa yadda shi kansa zai ji ba zai iya zama bai tashi fita duk wannan yana daga cikin al-ikhraj min ad-diyar sannan daga ciki har yanzu an al-ikhraj min ad-diyar sababun li takfir as-sayyi'at fidda mutun daga gidansa ɗaya ne daga cikin sabubban Allah ya kankare wa mutun zunubi daga cikin sabubban da Allah zai kankare maka zunubi duk waɗannan abubuwan da aka ambata don haka ya faɗa fallazina mene hajaru da haka hijira tana ciki wa ukhriju min diyarihim kuma aka fidda su daga gidajensu wa udhu kuma aka cuce su fi sabili har zuwa tashin alkiyama duk wanda aka cutar da shi a addinin Allah to Allah zai kankare masa zunubi cutar wannan ko ta zagi ko ta harara ko ta izgili ko ai jifa a gidanka ko a riƙe maka eli ko ana sa yara su ma ihu a ce ga kaza ga mai kaza ana izgili ga masu addini duk wannan yana cikin abinda Allah maɗauki zai kankare maka zunubi a kansa a shi kenan wannan yana nuna me wajibinka in ka shiga irin wannan hali haƙuri yawa ai haƙuri a koma zuwa ga Allah Allah kuma zai kawo ƙarshen abu sannan ya kawo wa qatalu wa qutilu shine maganar jihadi duk yana cikin waɗannan to sai Allah duka ya hada su yace la ukaffiranna anhum sayyi'ati da ka duk waɗannan sabubba ne na Allah ya kankare maka zunubanka ya Allah muna roƙonka ka kankare mana zunubanmu sannan daga ciki har yanzu idza fi sabilillahi shima yana ƙara wa mutum wato lada kamar dai da duk sauran ma haka za ka samu ƙarin lada a gun Allah kuma sannan zai zama sababi na shiga aljanna muna roƙon Allah maɗauki ya sa mu dace da waɗannan abubuwa Allah subhanahu wa ta'ala sai ce la yaghurrannaka taqallubul ladina kafaru fil bilad taqallubul ladina kafaru fil bilad jujjuyawar waɗanda suka kafirta fil bilad a bayan ƙasa a cikin ƙasa a wurare daban-daban a ƙasa wannan fil bilad jar wa majrur din abin ta'alluqin sa ba kafaru bane taqallabu maganar taqallubu maganar taqallubu ne ma'ana taqallubul ladina kafaru fil bilad jujjuyawar da suke yi yau suna nan suna gobe suna can malami suna cewa jujjuyawar da ake nufi ko tafiye tafiye daga wuri zuwa wuri ko kuma taqallubi na makana na matsayi sune suka mallaki kasuwanci sune suka mallaki manyan manyan gine-gine sune suka mallaki tattalin arziki mai karfi sune waɗanda suke gudanar da mafi yawan abin da ake a duniya an fahimci wannan to irin wannan abun Allah yake ga yawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma kowanne mumini mai karanta alqur'ani to wannan abun la ya gurrunka kada ya rude ka kun fahimci zancan ma'ana irin hali na wadaka irin hali na fantamawa irin hali na jin dadi irin hali na sarauta da mulki da kasanta da jin dadin tattalin arziki an fahimci wannan wanda zaka ga kafirai suna yi suna jin dadin duniya shine ake fada cewa la ya gurrunka ku duba ku ga yadda aka sa kalmar ba cewa aka kawai la ya gurruka ba a la ya gurrunka aka kawo nunun ta taukidi kuma aka kawo shi a sigan nahyu ne fa ba nafiyu bane nahyu ne hani ne kul kada ka bari wannan abin da suke ciki na jin dadi ya rude ka malamin suna cewa rudin ta wace hanya yake zuwa ta hanya biyu ko dai mutum ya rudu ya rika ganin cewa kafiran nan gashi sun kafirce wa Allah ba su yarda da shi ba amma Allah madaukaki ya sanya su suna irin wannan jin dadi to wannan alama sai ta cewa su ne akan gaskiya kaga sai a samu me sai a samu kokonto a addini wannan ruduwa ta farko kenan ruduwa ta biyu shine mutum ya rika ganin cewa in shugabanci da mulki da karfin tattalin arziki ana samun sa ne ta irin wannan hanya da kafirin nan suke ta watsi da addinin su to ni ma bari in yi watsi da addinin sai in aikata irin abin da suke aikatawa ko na samu karfin tattalin arziki an fahimci wannan to kowace ɗaya daga cikin wannan hanyoyi guda biyu ko makamantansu in ma akwai ƙari dukkaninsu halaka ne ga mumini kada ka domin na farko zai jefa ka zuwa ga shubuha da kokonto akan addininka domin ka fara zaton kamar akan gaskiya suke ko na biyu kuma zai sa ka kafirce kai tsammanin arzikin Allah ana samun sa ne idan an kafirce an fahimci wannan kowanne ɗaya daga cikin waɗannan hatsari ne a zamanin yanzu muna da irin wannan jarabawar da Allah ya jarabe mu da wasu samari a zamanin yanzu a ƙasashen musulmi zan iya cewa ko ina ba iya Najeriya mu yanzu kwanan nan namu suka fara irin wannan surutun sukan addini da cewa shine ya kawo ci bayan musulmi me yasa in ka duba wai in ka lura duk ƙasashen duniya suna da ci gaba ƙasashen musulmi ne suke ci baya sai a ce maka ai wannan makalkalewa addinin shine yake jawo kuma in kuna so ku ci gaba a tattalin arziki to duk wannan haram da halal din ku aje su a gefe ku rayu irin yadda dan adam ke rayuwa a zamanin yanzu a 21st century muke ba za ku kawo mana abin zamanin 7th century a ce shi zai mana hukuncin yadda zamu rayu ba akwai masu faɗin irin wannan zancen ai suna ganin cewa in ana so a ci nasara a samu tattalin arziki mai ƙarfi to dole wannan dokokin da aka faɗa a Qur'ani abu kaza haram ne sai an rabu da riba sai an rabu da kaza karka cuci kowa banda qimar banda kaza waye duk abubuwan dokokin tattalin arziki wanda dukan su kuma an gina su ne akan adalci sai a ce ai sai ku rabu da wannan sai su ce maka ai kun ga turawa ma ba su ci gaba ba sai da suka yi watsi da cuci a ƙasar turai lokacin da aka samu industrial revolution ba a samu ci gaban ba sai da aka samu wannan industrial revolution din lokacin da yan boko suka yi watsi da coci suka ce abinda cocin nan yake karantarwa zai samu ci gaba mu ci baya da aka suka yi watsi da wannan sai suka koma rayuwa su kalle ta materially a yadda take kawai ba ruwansu da zancen abu kaza haram ne abu kaza halal ne duk abinda zai jawo tattalin arziki ya haɓaka kawai a je a aikata shi to a haka suka ginu to yanzu zaka samu wasu musulmi suna sha'awar irin wannan rayuwar a rashin fahimta su sai su dauka addinin da karantarwarsa da dokokinsa in an yi watsi da su to za a samu wannan cigaba. Wannan rashin fahimtar addini ne, kada ka bari ka zama cikin masu irin wannan tunani. Lallai mun sani waɗanda suka yi mana mulkin mallaka da kuma abubuwan da suka biyo bayansu sun tsara tsarin tattalin arziki yadda na musulunci zai wahala a bishi, zai wahala a bishi, ko kuma sai musulmi sun dage sannan su iya haifar da wasu abubuwan da za su canza musu yanayi. Amma in an bar musulmin na farko da jahilci da rashin wayewa da rashin sanin ita kanta tsarin ko shi kansa tsarin tattalin arziki na musulunci, da yawa daga musulmi ba su san shi ba, sai suke ɗaukar a zamanin yanzu ba zai yiwu ba, suna cewa is impracticable, a yanzu ba zai yiwu ka kawo tsari na musulunci kai aiki da shi ba, saboda sun zaci ba zai yiwu ba, sai suka ga babu wata hanya illa a ajiye shi a kawo wannan da ake kai na wato a waɗanda ba musulmi ba da suka ɗora mu a kai, dole shi za a bi. To ko ma me yake ciki, kai musulmi wajibinka na farko ka yadda, kada ka taɓa bari ka shiga wani mahalli da za ka ƙaryata Allah ko ka ƙaryata shari'ar Allah, wannan hasara ce a gare ka. Maganar tattalin arziki yadda malamai suke cewa ba ta da alaƙa da maganar makalƙalewa ko ƙin makalƙalewa da addini, bal za ka iya cewa ma makalƙalewa addinin da karantarwarsa shi zai haifar da kyakkyawan tattalin arziki, ba watsi da shi ba. In mutane suka tsammaci cewa Allah ba shi da hannu a tattalin arziki, kawai magana ce ta effort ɗin ɗan adam, kawai in ka yi ƙoƙari ka samu, to kuma za a shiga wani yanayi, za su manta da duk abin da Allah ke faɗa da yake haɗa harkar arziki da waɗannan abubuwa. Allah maɗauki ya gaya mana a cikin Alƙur'ani cewa lalle waɗan ahlul qura walau anna ahlul qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kazzabu famene fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Kun gani yaksibun, wannan shine sakamakon aikin da suka aikata. Walau anna ahlul qura, inda ma'abuta alqarya, mutanen garuruwa, mutanen duniya da suke zaune a bayan ƙasa, da a ce amanu za su yi imani, wattaqau kuma su samu taqawa. Me ma'anar taqawa? Su bi wannan halal da haram ɗin da Allah ya ce a bi halal a ci, a nisanci haram kar a ci. Duk abin da Allah ya ɗora a shari'arsa a yi, to da sun yi haka, la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardi. Kai ka ji ayan nan kamar a zamanin yanzu ta zo, da mun buɗe wannan ya gaya maka daga ina arziki yake kenan, daga Allah yake, minas sama'i wal ard, daga sama za mu buɗe musu arziki ya zo musu. Walakin mene faru? Kazzabu, sun ƙaryata, ba su yadda da Allah ba, ba su yadda da shari'ar Allah ba. Fa akhadnahum, sai muka kama su, bima kanu yaksibun, kama su wace irin kamawa? Azabtarwa, a nan duniya ake nufi, jefa musu bala'o'i da tashin hankali da rashin zaman lafiya da tsadar abinci da rashin natsuwa, duk alama ce ta bidirewa abinda Allah yake so a yi ba a san a yi shi. Daka ka zo ka ji wani yanzu yana cewa da Allah malamai ku daina kawo mana maganar ana son arewacin Najeriya an ci baya sosai, in kuna so fa a ci gaba to la ku kyale waɗannan abubuwan cewa sai an yi halal da haram ɗin nan da dokokin nan. Gaskiya wanda yake faɗar wannan zance bai ɗauko hanyar da zai samu wato mafita daga cikin abin da mutane suke ciki ba, ba mai son alheri bane ga al'umma. Masu son alheri ga al'umma suna kira ne a riko da dokokin Allah. Sannan janibi na biyu, ni abin da nake so dama masu irin wannan tunanin abin da ya kamata su faɗa shine su mai da hankalinsu akan maganin lalacin musulmi, wanda wannan ai ba Allah ne ya ce mu zama malalata ba, ba Allah ne ya ce mu ɗauki aƙidar Allah ba ku mu samu ba, ba Allah ne ya ce mu ɗauki aƙidar bara ba, wannan duka ba addini ba ne, ballantana a ce addini ne ya jawo mana waɗannan, addini ne ya karantar da mu, don haka addini ne ya sa muka ci baya. A'a, addini bai umarci a yi bara ba a matsayin profession, addini bai umarci mutane su zama malalata ba sa san aiki ba, addini bai umarci cewa kar a neme da za a gyara duniya ba. Wabtaji fi ma ataka Allahu ad-dar al-akhirata wala tansa nasibaka min ad-dunya. Haka Allah ya ga wa ko anti haka akai wa Qaruna nasiha akan haka mutanen sa sun gaya masa. Kaga ashe kenan ka zo ka rika ganin cewa al'ummar musulmi arewacin Najeriya ko bangare ba za mu ci gaba ba sai mun kyale addini, to ba dauko hanyar daidai ba. Hanyar addini ita ce babbar mafita. In yanzu ka kaddara dan Allah, in dukkan mutanen da suke wannan bangare na kasa ta mu sun yarda da addinin Allah da ya kamata, kuma sun fahimce shi yadda ya kamata, ana bin karantarwarsa, ba a irin waɗannan abubuwan da lalacin da bara din nan da menene duka da tumasanci, kowa ta ce je nemi abin da zai yi, kuma a wajen nema din nan mu nema da hakuri, ba zamba cikin aminci, ba satar na gwamnati, ba satar na wani, ba cori a kasuwa, ba boye-boye, ba algushi, ba cuta a motar haya, a gwangwanin gyada, a komai, a mai ɗiban ruwa, a komai muna yin gaskiya. To ya za a yi wani ya cuci wani, abubuwa za su yi mana kyau ko ba za su yi mana kyau ba, amma zukatanmu ba su da kyau, ba su fahimci addinin yadda ya kamata ba, da ƙarya, da cin amana, da cin mutuncin mutane, kowa so yake Allah ya ɗora shi akan dukiyar al'umma ya hau kanta kamar ta gado har a riƙe masa munna. Wani kuma idan wani abu ya same shi tsakaninsa da wani ya cuce shi, ya cuci musulmi, ya cuci wanda ba musulmi ba, to yaushe za mu zama mutanen da Allah maɗaukaki zai ba mu duniyar mu ji daɗinta? Haka in muna son abin ya tafi daidai, abubuwan guda biyu ne Allah ya faɗa, amanu wattaqaw, ma'anar taqwa kuma shine bin dokokin Allah. In an samu wannan, Allah subhanahu wa ta'ala insha Allahu ta'ala zai gyara mana al'amuran, kuma mu samu abubuwan da muke tsammani na alheri insha Allahu ta'ala. Allah sa an fahimci me nake nufi. Don haka abinda Allah ke gaya mana anan shine, kada mu rudu da abinda kafirai suke kai na jin daɗi. Don wannan abin ina nana ta shi ne saboda na san shubuha ce a zuciyarsu. Akwai wasu wuraren ma da an samu musulmin da ya bar addinin musulunci saboda irin wannan tunani. Zai ce wai shi ya duba duk a duniya ƙasashen musulmi su ne talakawa, wai me yasa haka? Saboda su masu irin wannan tunanin babban abin da suka sa a gaba shi ne duniya ta yi daɗi. Kuma wannan maganar duniya ta yi daɗi, a samu economic prosperity, komai yayi kyau, ƙasa ya zama cewa akwai aminci, akwai arziki, yalwatuwar komai, hanyoyi, asibiti, ruwan sha, wanene, sauran abubuwa, kasuwanci, komai na tafiya daidai. Wani ya ɗauka in aka samu wannan to gama daɗin duniya fa an gama shi. Sai an gama wannan ne wani fa zai zo ya fara cewa a fara koyon yadda za a yi sallah, a yi raka'a biyu, a yi nafilfili, a yi kaza, a yi azumi, a yi nafila, a je umara, a yi kaza da kaza. Wani ya ɗauka in dai ana irin wannan talauci to har abada ba za a koma zuwa ga Allah ba sai an samu nutsuwa. Wannan gurguwar fahimta ce ga addinin musulunci, ya ƴan uwa musulmi. Tunda muna ganin wannan abin na faruwa har ana samun matsaloli, ana samun wasu suna kokonto ga addininsu, wajibin mu mu magana mai kyau akan wannan lamarin don a dawo da musulmi kan hanyar yadda ya kamata su fahimci addinin musulunci, yadda ya kamata kuma su fahimci maganar ci gaban duniya da harkar tattalin arziki. Maganar harkar tattalin arziki na sha magana a nan wurin shekarun baya ko a wurin tafsiri. Magana ce ta me? Na farko ka ɗauke ta a matsayin yadda duk wani sababi yake sababi, to haka magana tattalin arziki take. Allah ya sanya mu a duniyan nan ne mu nema mu samu tare da dogaro ga Allah. Kai imani da cewa arzikin nan na Allah ne, kai imani da cewa ba mai bada shi sai Allah, ka neme shi ta hanyar halal insha Allah ta'ala zaka ga ka same shi, amma kuma fa sai ka nema. Aqidar Bahaushe ta ka zauna a gida rabon kwado baya hawa sama, ka ɗauki wannan tunanin cewa haka kawai ba za ka je aiki ba, ba za ka yi labaranci ba, ba za ka yi komai ba, kawai sai dai wani ya zo ya yi maka kana kwance. Wannan ita ce ta cutar da mu, kuma ba musulunci ba ce. Da aka kar mu lankawa musulunci wannan laifin, aƙida ce ta Bahaushe. Saboda duk koda musulmi ne za ka ga in ba Bahaushen ba ne ba haka yake tunani ba. Yanzu ƙasashen da ba mu ba, a wasu ƙasashen da suka ci gaba a tattalin arziki, ai ba irin al'adar mu ce da su ba, ba irin aƙidar mu ce da su ba, kuma wasu sun ci gaba. Malaysia sun ci gaba ko ba su ci gaba ba? musulmi ne ko ba musulmi ba zaka sa su a cikin wadanda suke musulunci ne sa suka ci bayan ba haka ba ne sun yi amfani da menene a bayan kasa na arzikin Allah a neme shi a samu sawa'un ko sun yi wasu abubuwan daidai ko ba daidai ba an dai dage alal aqalla ta bangaren dagewar muna tare da su a dage a samu mu ma nan arewacin Najeriya wajibi ne mu fidda samarinmu a fita a daina wannan zaman lalacin da zaman benci da zaman majalisa da zaman gulma kowa ya tashi ya je nemi aikin da zai ku duba waɗanda muke zaune da su a ƙasar nan ai ba irin wannan rayuwar suke ba ba irin wannan rayuwar suke ba me suke yi kowa tun yana ƙarami za a koya masa hanyar nema har su har sun wuce iyaka ma wajen abu saboda su ba su san Allah ba ba zancen dogaro ga Allah ta hanyar kowace irin hanya sai kai kuɗi kudancin ƙasar nan haka suka tashi akai kuma sai muka haɗu da su mu kuma muna zaune ne ko shugabanni su kawo a ji daɗi ko mu zage su makocinka mai kuɗi ko ya kula ka ko ka tsine masa ka fito ka zauna kofar gida Allah ba ku mu samu in ba a baka ba shi ya samu kai baka samu ba to ba a yi daidai ba sai zage-zage sai hasada sai sace-sace da sauran irin abubuwa wannan ba hanya bace tsakani da Allah amma waɗannan matsalolin kar mu dora wa musulunci laifi cewa shi ya jawo mana su Allah ga abin da ya faɗa walau anna ahlul qura amanu wattaqau me zai faru la fatahna ya nuna maka arzikin daga gun Allah yake don haka zai bude mana arziki daga sama daga kuma ƙasa amma in aka ƙaryata to irin yadda ya waɗancan da suka ƙaryata haka fa za mu gani Allah samu fahimci wannan abu to Allah samu dace a maganganun suna da yawa kuma akwai buƙatar kula da su Allah subhanahu wa ta'ala din ya maida mu kan hanya mu fahimta sannan dangana lalacewar al'amura da tattalin arziki da rashin zaman lafiya duka Allah maɗaukaki yakan dangana shi zuwa ga aikin da muke aikatawa ظهر الفساد في البر والبحر سيتمي بما كسبت ايدي الناس saboda abin da hannun mutane suke aikatawa don haka da Allah waɗanda ba san addinin musulunci yadda ya kamata ba ko masu da'awar sun san shi su daina dangana wa addinin musulunci abin da ba haka yake ba Allah ya hada aikin dan adam da cewa zai iya zaman masa sababin a duniya ya ji dadi zai iya zaman masa sababin a duniya ya sha jarabawa da azaba don haka in an samu irin wannan kar a ce ba haka bane ai shi maganar tattalin arziki kawai fuska ɗaya ce in ka nema zaka samu ka sha wahala kawai ka samu ɗin zaka iya neman kai neman kai dabarun kai duk dabarunka sai Allah ya hana musamman in abin yana tare da bijirewa dokar Allah bijirewa Allah da ƙaryata Allah to Allah zai iya ɗanɗana mana abubuwa marasa kyau Allah ƙari mu don haka dai darasin mu shine kada a rudu da taqallubul ladina kafaru fil bilad wannan shi ake nufi da taqallubul ladina kafaru fil bilad Allah ya ce mata'un qalilu jin dadi ne qalil dan kadan qalilun zamanan qalilun kimmiyatan dan kadan ne na zamani dan yan shekaru ne Allah ya ba su su ne da mulki su ne da tattalin arziki su ne da kaza da kaza da kaza sannan kuma qalilun ne ta bangaren adadinsa in ka tattara arzikin baki daya na duniyar nawa yake in ka kwatanta shi da arzikin Allah don haka qalilun ne a zamani da ake ba su qalilun ne kuma a adadin yawan da ake ba su thumma ma'awahum jahannam sannan al'amarin karshe matattarar su makwancin su inda za su dora haƙar ƙarin su ba zancen a huta ba shine jahannam wa bi'sal mihad a matsayin shimfiɗa da za a kwanta a kanta to tur da ita jahannama ta zama wato ita ce makwanci ga mutum Allah ya tsare mu baki da Allah maɗauki ya gaya mana dama a cikin alqur'ani abinda ake wa kafirai na jin daɗi a wannan rayuwa mai a ɓangaren me yake ɓangaren istidraji Allah ne yake gwada su ya ba su daɗin abin da suka samu a duniya saboda ba su da rabo a lahira Allah maɗauki ya gaya mana wala yahsabanna alladhina kafaru annama numli lahum khairun li anfusihim ko innama numli lahum liyazdadu ithman wa lahum adhabun muhin kada waɗanda suka kafirta su rika tsammanin wannan jinkirin da muka yi musu wani alheri ne gare su su ne yau da duniya da tattalin arziki yadda suke so haka ake yi to kar su yi tsammanin ƙarshen lamari kenan muna jinkirta musu ne liyazdadu isman dan su ƙara zunubi su ƙara saban Allah mu ƙara kama su da shi walahum azabun muhim kuma suna da azaba ta wulaƙantarwa kuga ashe kenan wannan ya nuna maka kada ka taba yarda da kuma amincewa da ruduwa da halin da kafiri suke ciki ba abun sha'awa bane ba abun burgewa bane amma kai kokari ka nema agun Allah wata ran Allah subhanahu wa ta'ala kai ma zai baka naka domin lamarin arzikin duniya ba alama sai ta cewa idan mutum ya same shi to Allah ya yarda da shi Allah yana son sa ba sannan Allah madauki yana cewa fadarni wa man yukazzibu bi hadha al hadith sanastadrijuhum min haythu la ya'lamu wa umli lahum inna kaydi matin duk Allah ya faɗi wannan fadarni wa man yukazzibu bi hadha al hadith kabarni da ni da wanda ma'ana barni da wannan da yake ƙaryata wannan qur'ani sanastadrijuhum min haythu la ya'lamu mun yi musu talala ne ta inda ba sa tsammani dan haka lokaci zai zo Allah zai kama su da haka kar ka ga cewa suna jin dadi wani wani yana cewa ku kuna ta zancen musulmi idan Allah ya jarrabe su da tashin hankali da tsadar abinci to zunubin su ne yasa to su kafirai da kullun a zunubin suke fa haka zaka ji yana fadi wannan fa ina fada ne wallahi saboda ina ji da kunne na daga musulmi ba daga kafirai bane musulmi ne ya rudu ba shi da ilimin addini sai yake daukar cewa ayyukan duniya na alheri ko na sharri ba su da alaka da rayuwar duniya wahala da jin dadinta wannan mummunan hukunci ne kuma ba fahimtar qur'ani bane an gane abu fahimtar qur'ani ita ce in kaga kafiri na jin dadi to dalala Allah yake masa kuma dama dan nunawa ne cewa duniyar nan ba wata kima ce da ita da har za a yi masa ruwarta ba mun san hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam na maganar mukuruwar ruwa da ko kafiri yawwa ba sai mun nana tashi ba shi kuma musulmi nasa bangaren dangane da zaman duniya da tattalin arziki bangare biyu ne ya nema ta hanyar halal bayan ya yi imani da Allah kuma ya dogara ga Allah cewa komai da komai nasa ne in ya bi doka Allah zai sa duniya ta masa dadi in bai wannan ba kuma sannan dole ne a hada da imani da Allah da dogaro ga Allah din to kuma a hada shi da nema kar ai imani da Allah kawai da dogaro ga Allah a zauna a daki ba a tafi nema ba su waɗanda suke sukan kira ayi addinin musulunci da suke fadin cewa ko a zamanin yanzu ba zai yiwu ba abinda suke kallo su sun dauka addinin ne ya karantar da mu mu zauna a gida mu yi bara an ya faɗi wannan dazu ko ina nana fa dan a ƙara fahimtar sa ne addini bai umarce mu zama malalata ba bai ce mu dogara ga wani abu ba amma ya ce mu dogara ga Allah amma kuma kowa ya bazama ya je nemi abinda zai ci in ka je ka nema insha Allah ta'ala Allah zai bude maka arzikin sa arzikin Allah baya karewa Allah samu dace to yi sai har yanzu lakin alladhina taqaw amma su wadanda suka ji tsoron Allah suka lakin alladhina taqaw rabbahum amma su wadanda suka ji tsoron ubangijin su lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar suna da ma'ana za su samu gidajen aljanna wanda ƙoramu ke gudana karkashin su karkashin bishiyoyin karkashin ginin suna jin daɗi suna ga ruwa na yawo ko ina kore shar irin yadda dan adam yake so ya ga gida a zamanin yanzu ko dan adam ka bashi damar ya gina gida zai tafi bakin ruwa sai ya gina ta yadda zai iya a ƙasa ma zai iya tsara wani channel na ruwa yadda zai rika biyowa ta ƙasan sa ta gefe ko ina yana ganin kore shar kuma ga ruwa yana gudana ba haka dan adam yake shawo ba a duniya to sai Allah ya sanya mana hakan zamu rika ganin sa a lahira a gidan aljanna amma ga masu takawa khalidina fiha suna masu dawwama a ciki nuzulan wannan sauka ce ta musamman da Allah ya musu yace nuzul ana nufin saukar bako irin qirab bai da mutum za a yi masa a matsayin sa na bako a ce ga masauki to wannan haka Allah madaukaki zai wa mu'minai irin saukar da zai musu kenan ran kiyama a aljanna shine ma'anar nuzula min indillah daga wurin ubangiji wama indallahi khairul lil abra lalle abinda ke tare da Allah shine mafi alheri ga al abrar mutanen kirki to ta yanzu zamu karanta littafin malam na cinye lokaci to mu fara ko kadan mu shi ko kuma mu danyi dan kadan daga fa'idoji na wannan ayar gobe insha Allah sai mu karanta abin da ya ambata daga cikin fa'idojin la yaghurrannaka taqallubu alladhina kafaru fil bilad annahyu an yaghtarra al insanu bima utiya al kufar wannan mun ji shi an hana mutum musulmi ya rudu da abin da aka bai kafirai na biyu an yu'tiyahu Allah ko annama yu'tiyahu Allah lil mar'i min ad dunya laysa dalilan ala ridahu duk abin da Allah ke bawa mutum a duniya ba alama bace ta cewa Allah yana son sa ya yarda da shi ka rike wannan darasin in ka ga mutum yana jin dadin duniya sai ka ji wasu suna cewa ah wane kai yayi sa ai wane wane su muka rako haka zaka ji suna faɗi kullun nakan ce babu wanda ya rako wani kowa tafiyar sa yake yi musamman in ka ga yadda za a yi hisabi zaka san cewa wallahi baka rako kowa ba kai kokari kai ta kanka ka nemi alheri daga Allah kuma ka tsaya akan dokokin Allah to wannan samun duniya ba alama ce cewa Allah na san mutum ba sai idan mutum ya yi aiki da wannan dukiya da Allah ya bashi ta hanyar da ta dace Allah kara albarka sannan abu na uku Allah yana istidraji bi ighdaqin ni'am ta hanyar yawaita ni'ima ya zubo wa mutane ni'ima ai ta samun arziki da kuɗi duka amma ya zama istidraji yake gwadawa yake yi talala yake wa mutane don haka asalin samun duniya bai taba zama alamar maganar cewa Allah ya yarda da wani hali da ake ciki ba an fahimci wannan daga kar wani ya ce to ai shikenan kasashen turawa ashe kenan tunda suna da economic prosperity ashe kenan Allah yana son su san ba haka bane ko kaga wani kafiri yana jin dadi yana fantama shi ashe to alama ce Allah yana son sa mun yi wannan maganar a farkon zancen mu ko hanyoyi biyu da ake ruduwa ta hanyar ganin ko kace suna kan gaskiya ko kaje kana aikata abin da su suke aikatawa abu na hudu cewa mu'minai qad yudayyiqu Allahu alayhi ko mu'mini قد يضيق الله عليه رزقا الله زي يتو abunnan ya takura masa arziki ya kuntata masa hanyar arziki kaga mumini mumini amma kuma Allah bai bashi yalwa ta arziki ba sai Allah jarrabe shi da talauci dan me wannan li yarji'a ila Allah saboda ya komo zuwa ga Allah ne shi kuma kafiri da dama ba a hanyar Allah yake ba kuma kaga yana jin dadi to jira ake more iya duniyar sa ya hadu kuma da Allah ya shiga wutar jahannama samsam ba zai fita ba ba da lokaci ya kure ba da na tuna mana wani hadisi zai isa lokaci kun san hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake magana akan karshen mutumin da za a sa a wuta ko kafiri Allah madaukaki zai fito da shi sai an nutsa shi a wuta sai Allah ce a fito da shi sai a tambaye shi kai ko a rayuwarka ka taba ganin alheri sai ce wallahi ban taba ganin alheri saboda me malamai suka ce saboda ya manta duk abin da ya samu na dadin duniya tsinduma daya a wutar jahannama akai haka tsoma shi sai a zare bai fadade ba ɗan mintuna haka a taka shi a ciki a cikin jahannama sai a dago shi sama sai a ce yaya a rayuwarka ka taba ganin alheri sai ce sam a duniya tunda nake ban taba ganin alheri ashe azabar wuta tana mantar da mutum duk jin dadin da ya samu don haka ashe kenan kafiri ba abun ya burge ka bane in ya samu duniya zai zo a ta abin da ya ji dadi na duniyan duk sai ya manta shi an fahimci wannan abu wannan kenan sannan mutum ya kiyaye darasi na karshe mu'minai su kiyaye hanyoyi da waɗanda ba musulmi ba suke kawo mana na hanyoyin da za su raba mu da addini su ruda mu yi kokonto a addini saboda su sun bar hanyar nasu addinin mu kiyaye waɗannan abubuwan kar mu rudu da su tunda Allah ya ce mana la yaghurrannaka taqallubu alladhina kafaru fil bilad to akwai ishara zuwa ga umumin abin ightirari bihi wato gaba daya generally kar ka rudu da kafiri don haka kar ka dauki wani abu da zai
sa ka a hanyar da ba mai kyau ba ta hanyarsa, kayan rafahiya, kayan jin daɗi da suke mana yawa, kayan abubuwa ka ɗauka rayuwa duk ba za ta tafi ba sai da abin da suke tafe da shi. To kar ka samu wannan abin, ka riƙa ƙoƙari abin da Allah ya halatta maka na jin daɗin rayuwa na zamani ka yi amfani da shi gurgudan hali, amma kar ya raba ka da wato hanyar Allah subhanahu wa ta'ala. Sai mu tsaya nan insha Allah, Allah kai mu gobe sai mu karanta nassin abin da malam Ibn Sa'di ya ambata a fassarar wannan aya, kuma in Allah ya ba da dama la'alla mu iya kammala waɗannan ayoyi na surar, ko kuma mu ƙara sabuli insha Allah mun kusa za mu ƙara sabaki ɗaya a wannan ƴan kwanakin, sai kuma a shiga suratul nisa'i insha Allah ta'ala. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu lafiya baki ɗaya. Allah subhanahu wa ta'ala biya kowa buƙatunsa na alheri. الإمام وأنم مسلة أربو تومن سوى الإمام وأنم مسلة ما لا أول باشر لافية ألا باشر لافية لشيد دكم الأمر مسلمين ألا باشر لافية ألا ساكفارني ألا تأريكون مؤمني لقى أبنكي أبن داموة ألا يميد موكن تفلكي تفلكي مددشي تفهمت نا القرآن لسنة تديدي كما بسا سنة المنزل ألا صلى الله عليه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.